daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BYU Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, barkanku da yawa na Asabar 28 ga watan Afrilu shekarar 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Masu fada a ji a Amurka na dada nuna kwarin gwiwar cewa za a samu zaman lafiya a yankin ruwan Korea. A ziyarar aikin diplomasiyyar sa ta farko zuwa Brussels, ministan harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yada zango a gabas ta tsakiya. Sannan Prime Minister Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asia.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wata ƴan Najeriya ta je aikin umara a Saudiya ta bata ba tare da an san inda take ba.
Gaskiya mun shiga cikin tashin hankali domin bacin mutum ko da dabba ce aka ce taka ta fada a garin da ba naka ba, kasar da ba taka ba, akwai tashin hankali. Gashi zamani ne na adali.
Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka don ganawa da Trump, ko ya wasu ƴan Najeriya ke kallon ziyarar?
A matsayina na karamin dan kasuwa a wannan lokacin da yake ciki a Najeriya da kuma wannan lokacin da yake ciki a Afirka gaba ɗaya, a guri na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Sai kuma wasu daga cikin sakon da kuma sauran ke turo mana idan lokaci ya bamu dama. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu fada a jiya Amurka na dada nuna kwarin gwiwar cewa zaman doya da manjar da aka shafe shekaru goma ana yi a yankin ruwan Korea na dosar zuwa ƙarshe fiye da yadda aka taɓa gani. Bana jin wargi yake yi abinda shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa kenan a fadar shugaban ƙasa ta White House lokacin da aka masa tambaya jiya Juma'a kan shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da kuma ganawar da ake kyautata zaton za su yi da shi. Ba a taɓa samun irin wannan ci gaba a batun ba, a cewar Trump, yayin da yake tsaye ganga da shugabar Jamus Angela Merkel. Trump ya kara da cewa Amurka za ta tsaye da lokacin ganawar ba da dadewa ba, to amma bai fayyace ba. Ya kara da cewa jami'an gwamnati na nazarin wurare biyu zuwa uku da za a yi taron da ake dokin ya faru tsakanin shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un da zuwa ƙarshen watan Mayu ko kuma a farko-farkon watan Yuni da shi Trump ɗin. Tunda farko a jiya Juma'a, Kim ya kasance shugaban Korea ta Arewa na farko da ya taɓa taka ƙasar Korea ta Kudu. Bayan da ya ƙetara kan iyaka ya sha hannu da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in. Bayan da ya yi balaguran aikin diplomasiyyarsa na farko zuwa Brussels, inda ake taron ministocin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ƙawance ta NATO, sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yada zango a gabar ta tsakiya a yau ɗinnan Asabar. Ziyarar ta kwanaki uku ta hada da yada zango a Saudiya da Isra'ila da Jordan, inda ake kyautata zaton zai yi bayani ga kawayen Amurka kan manufar Amurka game da Iran. Jiya Juma'a, Pompeo ya ce har yanzu ba a yanke shawara kan ko shugaba Donald Trump zai janye daga yarjejeniyar da aka cimma da Iran kan nukiliya ba, ko a'a. Ya kara cewa har yanzu ana ci gaba da tattaunawa. A wani taron manema labarai na farko tunda ya fara sabon aikinsa, Pompeo ya ce muddin ba a yi wata gagarumar gyara ba, muddin ba a daidaita al'amura ba, wato raunin wannan yarjejeniyar, shugaba Trump zai ci gaba da kasancewa cikin tabba bayan watan Mayu. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asia, wato ASEAN a takaice, duk wada galabar da akai akan ta a gabar ta tsakiya. A jawabinsa na bude wani babban taron kungiyar ta ASEAN a kasar Singapore, Lee Hsien Loong ya ce yankin kudancin Asia yanzu na cikin kwanciyar hankali, to amma har yanzu akwai wannan barazanar. Prime Minister ya yi gargadin cewa yadda fasaha ta kankama a yankin ma ya dada tsananta barazanar. Ya kamata mu zamanto masu jajircewa wajen fuskantar irin barazanar da aka saba gani da ma wacce ba a saba gani ba, irin ta ta'addanci da kuma kutsin yanar internet. Prime Minister India Narendra Modi da shugaban kasar China Xi Jinping sun amince su tabbatar da zaman lafiya a yankin kan iyakar su. Mutanen biyu sun gana a birnin Wuhan da ke yankin tsakiyar kasar China don wata tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu wacce ba a yi ta a hukumance ba. Kasashen na India da China sun amince su inganta sadarwa tsakanin sojojinsu don tabbatar da zaman lafiya akan iyakar da ke yankin tsaunukan Himalaya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen India. Sakataren harkokin wajen India Vijay Gohil ya ce da Modi da Xi sun lura cewa kasashen nasu na da natsuwa da kuma hikimar tunkarar irin bambance-bambancen da ke tsakaninsu cikin lumana ta wajen tattaunawa. Ba a dai rattaba hannu kan wata yarjejeniya ba a wannan ganawar ta Wuhan. Wata kotun ɗaukaka ƙara a jihar Texas ta yanke hukuncin cewa jihar ta Texas da ke Amurka na iya aiwatar da dokar amfani da katin zaɓe wajen kaɗa ƙuri'a. Saɓanin hukuncin da wata kotu yanke cewa har kar a yi amfani da dokar saboda wai za ta shafi tsirarin jinsuna. A shari'ar da aka yanke da biyu akasin ɗaya, kotun ta biyar a jerin kotun na ɗaukaka ƙara da ke sama da kotunan gunduma a Amurka, wadda ke a birnin New Orleans, an zartar da cewa dokar Texas ta yi kyakkyawan maye gurbinta shekara ta 2011, wadda wani alƙalin tarayya ya ce waccan dokar rashin adalci ne ga tsirarin jinsuna. Kotun ta ce an yi kwaskwari ma a sabuwar dokar don kyautata ma tsirarin jinsuna, waɗanda ba su da katin shaidar da aka amince da ita za su iya kaɗa ƙuri'a, muddin dai suka rantse da wato wata takarda ta rantsuwa ta musamman.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yayin da aka fara mayar da 'yan Najeriya da suka gudanar da aikin umara a Saudiya, wata mata mai suna Aishatu Ali daga jihar Gombe ta ɓace, kuma yanzu haka ba a san inda take ba. Wakilin muryar Amurka da ke Saudiya yanzu haka, Lamida Abubakar, ya fara da jin ta bakin Alhaji Umar Fantami da ke zama mijin Aisha.
Yadda dai abu da ya faru shine mu dai mun zo wannan hotel da aka sauke mu, Land Premium Hotel, ni na je na sauke mura, ita kuma wannan ta ce tana dan jin zazzabi da ciwon kai, amma za su je su je sauke mura. Sai suka tafi da kishiyarta, suka je suka yi dawafi, sai suka zo wajen sa'i. An ce mata ta hau keke, ta ce ai ta za ta yi da kanta, kina ta fara tafiya da kafa za ta yi sa'i. To daga nan ba sake ganin ta ba yau.
To kamar misali, bayan wannan abin ya faru, akwai hukumomi da ke kula da harkar umura da kuma kamfanin da ya dauko ku, kamar waɗanne matakai aka dauka? Na ganin cewa an yi
matakai shine a nan hotel wanda suka bamu ɗaki, su ne wanda muke tsammanin sun mura visa, da musu report, kuma na je ambasadar Najeriya ya zo na Jidda, na je na same shi a ɗakin sa, na masa kuka, na gaya masa ga mun ɗaki.
To ganin dai yadda aka shiga wannan demowa, nemo wannan matar waɗanda abokan tafiyarta suka yi ta zirga-zirga domin neman ta a wurare daban-daban, musamman a birnin na Makka, kama daga asibitoci da masallacin Harami da dai sauransu. Sun nuna cewa tun wurin safa da Marwa ka daina ganin ta, sannan kuma sun ce hukumomi a ƙasar ta Saudi Arabia basu tabuka wani abin a zo a gani ba. Ga abin da suke cewa.
Sunana Salamat Haruna Abdullahi daga Gombe.
Ya dangantaka ki da ita wannan mata da ta bata?
Tsakanina da wannan mata dai yar uwata ce, mijin mu daya. Wannan kamfani ta Hamsar bamu ga kokarin da ta mana ba. Kofinsa yayi, kudin shi yayi, wanda bai kamata a ce su sun bar shi ba don basu taya shi da komai ba.
Sunana Fatima Muhammad Gombe. Gaskiya mun shiga cikin tashin hankali. Domin bata mutum ko da dabba ce aka ce taka ta bata. A garin da ba naka ba, a kasar da ba taka ba. Akwai tashin hankali. Shi zama ne na adali.
Ganin cewar aikin nemo wannan mata ko kuma gano ta dole ne sai an ji bayani daga kamfanin da ya kawo wannan mata a kasar Saudiya. Kuma naji ta bakin mukaddashin manajan kamfanin na Hamsal dake birnin na Makka ga abin da yake cewa.
Sunana Amina Abubakar Charanci.
To kana ɗaya daga cikin jami'an kamfanin
Hamsal ba? Wallahi al'azima kamfani duk ya ikon da zai yi da nazarin da zai yi da taimakon da zai yi. Dan shi batan wannan mata ga wannan kamfani illolin ba kadan bane na bangaren tara da ake masa, wanda duk mutum ɗaya idan ya zauna a matsayin defaultist ya wuce wannan wa'adin na kwana 30 za a caji kamfani riyal 25,000 kimanin miliyan 2 da rabi.
Da hakan kuma na garzaya birnin Jidda dake kasar ta Saudi Arabia domin jin ta bakin ofishin jakadancin Najeriya dake kasar ta Saudiya domin jin matsayinsu akan bacewar wannan boyar Allah. Ambassador Muhammadu Sani Yunusa shine karamin jakadan Najeriya a Jidda.
Alhamdulillah wannan matsala da ka kawo ko tabbas mun samu rahoto inda shi mai gidan wannan mata Alhaji Umar Fantami yazo ya same ni a lokacin da shi mace ba abin da mu insha Allah za a same ta. Muka dauki hoton ita wannan mata aka sa WhatsApp aka wawwatsa akan cewa wannan mata ta zo umra amma Allah ya sa ta bata duk wanda Allah ya sa ya gane ta mai ga mana inda take domin mu ja dauko ta.
Yau to a filin sa da muryar Amurka shi Umar Fantami din kamar ya koka cewa su kamfanin da suka dauko shi da ku hukumar dake kula da jakadanci a nan Jidda ba ku ta ka wani abin a zuwa gani ba.
Mu lokacin da ya ba mu bayani mun yi bakin kokari amma su kamfani da suka kawo su wanda nauyinsa da ita mata da tabata a kansu yake insha Allah za mu tirsasa su shiga neman wannan mata ba ga kautawa.
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga birnin Makka na kasar Saudi Arabia.
Ina mutunta lindani ya bi kemini samalungwiya.
To a gaida Lamido Abubakar, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin amsa goren gayyatar da shugaba Donald Trump ya yi masa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamelika ya zauna da wasu 'yan Najeriya domin jin yadda suke ganin muhimmancin wannan ziyara.
Aduwa da Mubamboyi, a matsayinka na ɗan kasuwa, ya kake ganin wannan muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa Amurka?
Ni dai a matsayina na ƙaramin ɗan kasuwa a wannan lokaci da yake ciki a Najeriya da kuma wannan lokaci da yake ciki a Afirka gaba ɗaya, a guri na bai da amfani saboda kowa ya san me ke tafiya. Abinda za ake shirin za a siyo a zo a yaƙi a kawo zaman lafiya da shi a Najeriya, an ce in ka ba da kuɗin yanzu sai after 2 years za su gama yin jirgin, kuma me za su yi suka ce sai 2019 ne ko 2020. To man Nasiru, daga Kaduna zuwa Kano duk iya motar ka sai ka fasa taya. Ban san wani gari ba, an ka je garin Bunyadi a Yobe State, Bunyadi dai inda na sani. Allah sura binci yana so ya gagari mutane, asibiti yana so ya gagari mutane, ma mota mai lafiya wanda talaka ya sai ko na gwamnati zai je Kano ya biya din ma yana so ta gagari mutane. Sai aka ce za a dauki kuɗi biliyan 100 da wani abu a je 2020 za a kawo kayan fada.
Wato a duka na magana kan jiragen nan kenan da Najeriya za ta kuta biya wato wajajen dala miliyan 496 da shugaba Buhari ya tura Amurka.
Da kuma dala miliyan nawa ne? Ni da abin da nake babu fa'ida don da dauki kudin a je a jira 2 years a face hanyar Kaduna, Kano, Maiduguri, Kano, asibiti da aka kona a Borno da Yobe, makarantu, coci, masallatai, gidajen mutane. Akwai mutane wanda duma kowane dan adam a Najeriya uwa ce ta haife shi, kuma in ya samu yadda yake so shi ma zai iya zama babba. Zaka ji ka samu mutane suna kwana a rumfa gindin bishiya da iyalinsu. To wannan kuɗin ni a matsayin dan kasuwa da an zo an gyaggyara wannan shi ma zai kawo rebano.
Engineer Zakari Ahmad Kuroji, me zaka ce kan wannan muhawara ta musamman ma wanda abin da ya fi fitowa kenan don an aika zuwa ga majalisar dokokin Najeriya kan wannan maganar jiragen nan, kuma har ya zama ma har ma an yi wani yunkuri cewa za a ma tsige shugaba mai rusa da tawadu da an janye maganar.
To ni zan yi magana a matsayina na dan Najeriya mai kicin kasar Najeriya mai jihohi 36 da Abuja. Idan kana maganan abin da ya shafi harka ta mulki ko ta gwamnati ta kasa, to dole ne ka san lamarin tsaro yana nan a gaba, domin shi ne abin da ya addabe mu yanzu a kasan nan. Kuma kamar yadda shi mai magana ya gabatar, hanyoyi suna da muhimmanci kwarai da gaske, kamar yadda ya ambaci hanyar Kaduna zuwa Kano. Amma a sani na wannan hanyar gwamnati ta riga ta bada ta, kuma nan ba da dadewa ba za a fara aiki a kai. Amma abin da ya shafi tsaro na kasa, babu gwamnati a duniya da za ta yi sako-sako da lamarin tsaro, domin sako-sako da lamarin tsaro shi ya kawo muhalin da muke ciki a arewa maso gabas. Lamarin Boko Haram ya tabarbare kusan kowane fannin rayuwar Najeriya. Idan da a ce gwamnatoci da suka riga suka wuce a baya sun maida hankali akan tsaro, da shugaba Buhari yanzu ba zai nemi wannan kudaden don ya sayi jiragen nan ba. Saboda haka ni ina ganin ya zama dole Najeriya ta zama kasar da za ta iya kare kanta, ko da za a dauki daga yanzu zuwa shekara 20 ne, to ya zama dole gwamnatin kasar mu ta tabbatar akan cewa mun yi booking wayannan jiragen da kuma sauran kayayyaki da ake bukata na yaki, saboda ya zamana muna a shirye, saboda Boko Haram din nan sun tona mana asiri ba kadan ba. Yanzu duk kasashen nan da suke zagaye da mu sun gane akan cewa Najeriya ba ta ma tabuka komai idan maganan yaki ya tashi. Saboda haka ina ganin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi daidai, in dai akan maganan abin da ya shafi tsaro ne, jiragen nan ba gidansu zai kai ba. Jiragen nan za su zauna ne a Najeriya saboda su kare mutuncin kasan nan.
To a gaida Nasiru Adamu Alkhadi jagoranci wannan tattaunawa. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka. Kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11:17 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraron mu da dama kan fim din nan mai suna Black Panther, wanda ya yi fice musamman ma tsakanin bakar fata, da kuma Umar Muhammad Kani mai son jin ɗan takaitaccen tarihin dajin nan na Amazon. To bari mu fara da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu kan fim ɗin nan na Black Panther mai matukar farin jini musamman ma tsakanin bakar fata. Idan mai tambayar na saurare, ga ci gaban ansar ka daga bakin abokin aikin mu kuma masanin harkar fina-finai, wanda kuma ya kalli fim ɗin na Black Panther fiye da sau ɗaya, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake lakabi da Zeriums. Na dora da tambayar sa kamar haka. To Malam Naziru, watakila akwai wasu bayanai da zaka so kamar dangane da wannan film, duk da yake ba mu tambaye ka ba, da kake ganin watakila masu sauraron mu za su amfana da su, kana iya mana su.
To ɗaya daga cikin abinda nake ganin zan faɗa anan shine, ni a ganina wannan film zai canja akalar yanda muke shirye fina-finan mu a Afirka. Akwai masu shirye fina-finai na gaske a Afirka. A Afirka ta Kudu da Masar da Morocco da kuma irin su Mali. Shirin film da zan bada misali akan shi shine kamar Timbuktu. wanda aka shirya shi akan labarin ɗan musulmai ɗan ta'adda din nan ɗan ta'an ISIS da suka kwace garin Timbuktu suka kona littattafai suka ruguza ma'adanan littattafai da shauransu da shi suka sa dokoki tsaurara kafin sojojin Faransa da sojojin kasar Mali din su kwace garin to akan haka aka rubuta labarin an kashe ina jin na manta hakikanin adadin kudin da aka kashe akai amma an samu riba shi ma akan sa kuma yayi kyau amma dai yawayawan mutanen mu ba su san irin wayannan fina-finan ana yin su ba
watakil da a ce an yi wannan film din kafin aka yi na Timbuktu kenan watakil da an dau darasi kenan kake nufi daga
a yanzu ina tabbatar maka dalilin Black Panther duk wani film shahararren film ko kuma mai muhimmanci na gaske da za a yi shi a Africa zai samu kasuwa fiye da waɗanda aka yi a baya saboda yanzu mutane sun bude idan su suna kallon a Africa nan wannan abin da aka faɗa a Black aka nuna a Black Panther gaske ne ko ba gaske bane duk da tatsuniya ce
ka tuna mun wasu sai kaga idan suna kallon film din Nigeria zaka yi sun ce wannan shin Abuja ne koko dai wani bangare ne na yammacin duniya aka yi amfani da shi a matsayin Abuja suna mamakin ya za a ce Africa akwai gine-gine haka
haka ne muna da aiki a gaban mu dai daga cikin aikin da muke da shi shine marubutan mu ya kamata su dinga yin rubutu akan abin da muke da shi da kuma fito da darajar mu domin shi mai yin film yana amfani ne da rubutu abin da aka rubuta aka bashi shi yake fassarawa zuwa hoto idan aka ce yau Africa an ba mu da komai sai yaki da kashe-kashe da rashin kaunar juna da almundahana da cuwa-cuwa da shauransu abin da mai film din zai nuna kenan abin da kuma ya faru kenan ga marubutan fina-finan mu ko na ƙasa 'yan ƙananan kamar misali fina-finan Kannywood kamar misali fina-finan Nollywood din da suke kokari ana kashe kuɗi suna iya bakin kokarin su ba sa yi ba amma matsalar tun daga rubutu take ka rubuta in ba mu da aiki sai tsafi fina-finan kuma na Kannywood ba mu da wani aiki sai fassarar labaran India da yin abubuwan da ba mu da su
misali
amma akwai abubuwa da yawa da muke da su ka rubuta labari akan masarautun arewa ko masarautun Niger Hausawa ne suna jin Hausa muna da makota akwai al'adu da yawa kamar akwai tsohon film da aka yi a na Nollywood misali kun Amina din nan na farkon ba wannan na kwanan nan da aka yi ba kaga ya nuna alaka tsakanin sarki Bahaushe da ya auri Inyamura irin waɗannan labaran na alakar mu kusancin mu da soyayyar mu da kaunar juna da irin tasirin da muke da shi da irin karfin al'adar mu da shauransu abinda mutanen Turai a waje suke son su gani kenan ba kwaikwayon su ba maganar gaskiya kenan
sun san yadda suke me zaka ga musu
amma abin an koma a koma baya ne akan marubuta marubuta su ne idan suka rubuta haka za a fassara shi zuwa talabijin to shawara ta shine marubuta a yi rubutu mai kyau masu son su fara rubutu a fara yin rubutu mai kyau
wasu kuma za su ce watakila abin da isa ake fassara film din India Bahaushe na matukar watan kaunar film din India baka ganin watakila wannan ne dalili
gaskiya wannan ba dalili ne mai kyau ba kaga dai ita wannan masana'anta daga cikin ta na fito ita masana'antar Hausa ba fina-finan Hausa daga cikin ta na fito duk wani abu da na koya daga nan na fara daga nan na koya saboda haka ina alfahari da ita amma zan yi tabbatar na tabbatar maka babu wani dalili da muke da shi da za a ce wai muna kwaikwayon India babu
Malam Naziru kafin a fara fina-finan Hausa in ka kula duk ko ina ka je ka arewacin Najeriya zaka ga wato kusan ba film din da aka fi son kalla kamar na India baka ganin kusan haka ne dai koko dai
wannan dalilin yana da cikin dalilin da mutane suke fakewa da shi wajen yin hakan amma fina-finan India ba su hana mutanen mu kallon saman jama'an fama ba ba su hana kallon dan wanzan na Sokoto ba ba su hana kallon dan Maguru ba Hankaka dan wanzan na Dakama zan tajero maka su ga sunan bila adadin kasan su fina-finan Indian nan ba su hana kallon wayannan fina-finan ko daya ba kuma lokacin da aka fara samun wato na'urar bidiyo ta fara shigo aka fara sawa a cassette waɗannan fina-finan na India ba su hana kasuwar waɗannan fina-finan na baya da ake sawa a gidajen talabijin sai ba ta kashe kasuwar su ba domin an dinga sa su a cikin kasakasan bidiyo ana sayarwa ni mahaifina yana siya muna zama muna kalla muna jin daɗin su
amma Malam Naziru wani abu kuma shine da aka fara fina-finan Hausa dake koyi da na Indiyawa sai aka kashe kasuwar fina-finan Indiyawa. Wato duk kuɗin da ake kashewa kan fina-finan Indiyawa sai zama da cewa ana kashewa ne kan fina-finan gida. Wasu na ganin alfanun haka shine an yi amfani da sunan Indiya din, an maido da cinikayya gida da kuma tattalin arziki gida da
magana ta karuwa ta samu wannan hakika haka take kaga aini kaina kaman yana ga maka daga nan na fara wannan sauyin na fina-finan Indiya din nayi aiki a cikin su nayi aiki a cikin fina-finan Hausa da dama a bayan kamera a gaban kamera da shauransu a rubutawan ne da shauransu amma yanzu ina tabbatar maka ina ga maka idan har Bahaushe zai zauna ya rubuta labari akan kansa ba tare da ya kofi Indiya ko Amurka ba yayi shi daidai yanda ya kamata zai samu alheri zai samu kuɗi
wato dai kana ganin duk da yake an yi amfani da fina-finan Indiya lokaci kuma yayi da za a koma baya a dauko abu tun daga tushe wato a daukaka al'adun malam Bahaushe kamar yadda ka bada misali da wannan Black Panthers kenan
shakka babu barin baka wani misali da aka wani abu da aka yi a cikin Black Panther gaba ɗayan kayan da aka saka a cikin sutura da aka saka a cikin film din ta ɗan Afirka ce tamu waje kasani na sani doguwar riga babbar riga malin-malin ashara buje su ne dai aka ɗauka ɗin aka zo da sunan Amurka aka sarrafa su aka yi musu ɗinki irin na zamani
ya bature da son kallon wani abu daban ba ka kwaikwaye shi ba
yawa abinda aka yi kenan in ka kalli gaba ɗaya zaka ga da ɗan kunnaye da raunina da daurin ɗan kwalin matan abubuwan da suke dorawa a kansa kafin namun ne aka ɗauka aka yi masa kwaskwarima doguwar riga ni kaina akwai waɗanda da na gani ina kallo na ce to zan nemi tela sai ya mun ɗinkuna irin waɗannan dan in dinga sawa saboda ɗinkunan sun yi kyau musamman shi ne wanda shi jarumin ta challa ɗin ya saka to idan har abinda nake so in ce shine idan har Bature zai zauna ya kashe kuɗi ya zo ya zauna ya kalli abinda muke da shi ya zo ya masa kwaskwarima ya gyara shi mu mai isa mu da yake namu ba za mu iya faɗan labarin daidai ba ko kuma yanda yake ba
sai kuma ansar tambayar Umar Muhammad Kani Bauchi mai son jin dan takaitaccen tarihin dajin Amazon to na sha bayar da ansar wannan tambayar kamar haka lallai kan ka ta fara dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da yafi girma a duniya dajin na Amazon na da fadin mil miliyan 3.7 murabba'i dajin na dauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan 50 zuwa 70 Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi 20 cikin 100 na iskar oxygen inda duniya ke bukata bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide inda dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon wanda shi ne ma marayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga kasar Peru sannan ya kada ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka sannan ya haɗe da tekun Atlantika a Belém da ke Brazil. Hasali ma dajin na Amazon ya ci fiye da rabin kasar Brazil. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Naziru Ahmad Hausawa da ya ansa mana tambaya kan fim din Black Panther. Da kuma wanda ya haɗa mana sautin Salaban Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon
to madalla yanzu ma dai ga Ibrahim din ya dawo da labarai a takeice
to a takeicen masu fada aje a Amurka na dada nuna kwarin gwiwar cewa za a samu zaman lafiya a yankin ruwan Korea A ziyarar aikin diplomasiyarsa ta farko zuwa Brussels, ministan harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yada zango a gabas ta tsakiya. Firaministan Singapore ya ce har yanzu kungiyar ISIS wata babbar barazana ce ga kasashen da ke cikin kungiyar yankin kudancin Asiya. Firaministan India Narendra Modi da shugaban kasar China Xi Jinping sun amince su tabbatar da zaman lafiya a yankin kan iyakarsu. Mutanen biyu sun gana a birnin Wuhan da ke yankin tsakiyar China.
To madalla, kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Muhammad Inuwa Sayyidi da aka fi sani da Abba wanda a yau Asabar ina aka yi masa nadin sarauta a matsayin soundtrackin ringin Ubangiji Allah ya taya rugo. Sai kuma sakon taziya ga iyalan Reverend Dr. Yahaya Kasim Malumfashi domin rasuwar ƴan shi malama Jummai Yahaya wadda ta rasu jiya Juma'a. Allah ya bada hakurin jurewar shi. A nan muka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da dare da ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatarwa, da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau zanga-zanga, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.